Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke sake dawo muku a wannan hantsi na yau Litini 20 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi sun tabbatar cewa wata tahomu gama da aka yi tsakanin motoci biyu ta yi sanadin mutuwar mutane takwas kan hanyar da zuwa Taha Alewa a jihar Bauchi. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Idikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Yan takara masu goyon bayan Beijing sun samu nasara a zaben yan kishin kasa da aka yi a Hong Kong kawai, wanda masu suka suka yi la'akari da koma baya a zaben da aka yi a Hong Kong, yayin da fitowar jama'a ba ta yi kasa a gwiwa ba a daidai lokacin da kasar sun ke kokarin murkushe yancin birnin. Yawan jama'ar kashi 30.2 ya kai kusan rabin ƙuri'ar da aka kada na 'yan majalisun dokokin kasar a shekarar ta 2016, inda sakamakon ƙarshe ya nuna cewar kusan dukkanin kujerun 'yan takara masu goyon bayan Beijing da masu goyon bayan kafa gwamnati ne suka kada ƙuri'un. Wasu daga cikin 'yan takara sun yi ta murna a dandalin da ake kida ya ƙuri'u na tsakiya, inda suka yi ta rera taken tabbacin nasara. Starry Lee, shugabar jam'iyyar The Democratic Alliance for Betterment and Progress of Hong Kong, DAB, mai goyon bayan Beijing ta yi watsi da sukar da ake yi wa jam'iyyar ta na cewa jam'iyyar ta ba ta da wani aiki ga jama'a, da kuma jaddada sake fasalin zaɓe don tabbatar da 'yan kishin ƙasa ne kawai. Gudanar da birni zai inganta harkokin mulki. Ban yi imani wannan karancin fitowar jama'a yana da alaka kai tsaye da 'yan ƙasa da ba su yarda da wannan tsarin zaben ba. Ina ganin yana da buƙatar a ɗan bashi lokaci mutane su fahimci wannan tsarin, in ji ta a lokacin da take ganawa da manema labarai a cibiyar kaɗa ƙuri'u. Matashin nan mai ra'ayin mazan jiya wanda ya fice a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati, an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Chile bayan wani kamfe da aka yi kan wata gobarar kasuwa mai 'yanci da aka alakanta ta da tsohon shugaban Amurka Donald Trump. A yayin da kashi 90 na rumfunan zaɓe suka bayyana da sakamako a yammacin jiya Lahadi, Gabriela Boric ya samu kashi 56 na ƙuri'u da aka kada. Idan aka kwatanta da kashi 44 na abokin hamayyarsa dan majalisa Jose Antonio Kast, wanda ya sha kaye kuma ya yi kira da abokin hamayyar tasa da ya taya shi murnar gagarumin nasara, yayin da magoya bayan Boric suka taru a cikin garin San Antonio domin yin murna. Boric, mai shekaru 35 da haihuwa a duniya, ya sha alwashin binne tsarin tattalin arziki na zamanin mulkin kama karya na General Augusto Pinochet, wanda ya yi a shekarar 1973 zuwa 1990. Yana so ya ƙara haraji kan masu arziki don faɗaɗa ayyukan zamantakewa, yaƙi da rashin daidaito, da kuma bunƙasa kare muhalli.
Da Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu tafi Najeriya inda za a ji ƙarin bayani kan yadda wasu mutane takwas suka mutu kan hanyar da zuwa tafawa balewa a jihar Bauchi. Sanadiyar tahomu gamar da wasu motoci biyu suka yi wato da tifa da Opel. Abdulhab Muhammad Gareka.
A tattauna da jami'in hulɗa da jama'a a fadar mai martaba sarkin das Usman Bilyamin Osman, jami'in hulɗa da jama'a Ahmed Ahmad Usman na Lado ya shaida mini cewa daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu akwai uwa da ƴarta.
Sunana Bala Usman na Lado, jami'in watsa labarai na masarautar das. Abin da ya faru a garin da jiya ta daddare a nan Kwaltukur wanda hanyar ta fara balewa aka samu hatsarin mota tsakanin mai tifa
sun yi taho mu gama ne?
Taho mu gama ne saboda shi mai tifa ya fito ubatakin kuma sai zai hau kan waɗannan masu daikira da Allah ya karɓira su duka mutane da suke cikin wannan daikira din.
To ka iya gane yawan maza da mata tantancewa?
Akwai maza hudu, mata hudu, manyan mata uku da kuma karamar yarinya guda ɗaya. Shi ne jimilla ya kama mutum takwas kenan da Allah ya karɓi rayuwarsu.
Duk da direba ne? Yanzu wani hali ake ciki?
Yanzu halin da ake ciki shine ana kokarin yin jana'iza masu waɗannan mamatan a nan babban asibitin DAS.
Wato dukansu musulmai ne?
Akwai Kirista a ciki.
To ƴan uwansu ba ya aka yi an sanar da su?
Kusan duka an sanar da ƴan uwansu.
A gefe guda kuma kwamandan shiya na hukumar kare haɗura na ƙasa da ke Bauchi Yusuf Abdullahi ya tabbatar mini da aukuwar haɗarin. Wajen ƙarfe 9:30 kun tura jami'anku?
Kun tura su ga kasuwa ciki sun mutu.
Amma kun gane abinda sanadiyan hatsarin?
Mugun gudu ne ba, ya yi gaba da gaba da tifa.
Shi ne?
Shi ne Opel, gaba da gaba da Opel. Ba ta yi yi Opel, yi 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 da Opel ya cikin tifa.
Kun iya gane daga ina ne suka fito kuma za su je ina ne?
Shi ya tura kama bala da shi ne Opel. Shi ne ba kuma tura ya tura gaba Bauchi ne.
Ana an musu janaza ne ko ƴan uwan mutane da
su mutane ba sa jira su daga su.
Oh, suna asibitin das.
Don muka aje su jiya dare.
Sai dai rahotanni daga fadan sarkin das na nuni da cewa an sallaci mutane shida musulmi a kofar sarkin. A yayin da uwa da ƴar data, yayin da uwa da ƴar za a yi nasu janazar ne bisa yadda addinin Kirista ya tsara. Abdulhamid Muhammad Mira, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan hatsari dai ya faru kenan da daren shekaran jiya Asabar a kuma gaida Abdul Wahab. Yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Taron gaggawa na kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC mai mambobi 57 ya amince a yammacin jiya Lahadi don kafa wani asusun bada agaji na jin kai domin magance bala'in jin kai na tattalin arziki a ƙasar Afghanistan, inda miliyoyin mutane ke fuskantar yunwa, kana ƙananan yara kusan sama da miliyan ɗaya ke fama da matsalar tamowa, kuma suna cikin haɗarin mutuwa na rashin abinci mai gina jiki. Za a kafa asusun ne a ƙarƙashin Bankin Ci Gaba na Musulunci don ba da agaji ga 'yan Afghanistan tare da haɗin gwiwa da sauran abokan hulɗar ƙasa da ƙasa, in ji wata sanarwa ta ƙarshe daga mambobi a taron da ƙasar Pakistan ta ɗauki nauyi, wanda ya haɗa da wakilai daga Amurka, China da Rasha, Tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya. Taron dai ya kasance taro mafi girma na ƙasa da ƙasa kan taimakawa Afghanistan tun bayan da ƙungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnati da ke samun goyon bayan ƙasashen yammaci a watan Agusta, bayan ficewar sojojin ƙasashen waje ƙarƙashin jagorancin Amurka bayan kwashe kusan shekaru 20 tun da farko muƙaddashin ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaki ya tabbatarwa taron na OIC cewar gwamnatin su za ta ƙara yin ƙoƙari wajen inganta haɗa kan harkokin siyasa na ƙasa da ƙasa da kuma inganta haƙƙin bil'adama, ciki har da 'yancin mata. Taliban ta fitar da nassi na jawabin Muttaki a zaman da aka yi a kulle. bambance-bambancen Omicron mai saurin yaduwa na iya barin likitocin Amurka nan ba da jimawa ba, ba tare da wasu dabarun shawo kanta ba, baya ga wasu dabaru guda biyu da suka yi amfani da su don yakar cutar ta COVID-19. Magungunan rigakafi daga Regeneron da Eli Lilly sun kasance magunguna da ke taimakawa wajen rage yawan marasa lafiya da ke zaman asibiti, amma masu yin waɗannan magungunan sun yi gargaɗin cewa magungunan da aka saka ba su da ƙarfi sosai a kan sabon nau'i na bambance-bambancen Omicron. Magunguna na uku daga Glasgow Smith Kline ya bayyana mafi inganci, amma ba samun shi a ko'ina a cikin Amurka a yanzu. Jami'an tarayya sun tara allurai don amfani a makonni masu zuwa. Masana kuwa sun yi hasashen cewa Omicron za ta iya mamaye baki ɗayan Amurka a farkon shekara mai zuwa.
To, a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kara a sha'afa, ana shan wannan shirye-shiryen ne ko labaran duniya da sauran shirye-shiryenmu a Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samunmu a tasharmu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Sheku, yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda. Nasiru Adamu Ilhikaya ya shigo da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jayici, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da zantawa da matasan, inda suka taɓo yanda in an yi amfani da lamuni daga gwamnati yanda ya dace wajen ra'ayi sana'o'i da masu sana'ar. To za a samu rage zaman kashe wando. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kusuwa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Yasira Yusuf, Ana Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Yanya, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Kana da abin yi, kana da sana'anka, sannan kuma akwai yara da suke ƙarƙashin ka, su kake koya musu wannan sana'a. Insha Allah, idan har iyaye su ma mata suna tsawatar ma ƴaƴansu, suna bin su sau da ƙafa, idan har sun tura yara inda suka je koyon sana'ansu, su ringa bin su, su sa su a gaba, su tabbatar da yaran nan sun zo wajen wannan sana'a, ya tabbatar da cewa shi ma ogan nasu ya ringa yin adalci, kamar yanda ƴar uwanmu ta faɗa, ta ce ba a samun wasu daga cikin mu suna adalci. Idan har za su sa adalci a cikin al'amura, ni ina ganin wallahi duk wannan harkar ta'addancin da wannan abubuwan zai zo ƙarshe.
Amma kuma
babu yanda za a ce ana wannan abun a ce wai kuma ana so a kawo da fatara da wani abu.
Maganar mai gidan da kake magana.
Na'am.
Ya kamata kafin nan ka kai ɗan kai koyi sana'a, to ka san wane ne, ka binciki halin shi mai gidan wanda za ka yi shi koyi sana'a.
Wannan ma abu ne mai kyau.
Ko ba haka ba? A bincike shi a ga shin wannan mutumin kirki ne, a tambayi makwabtan shi. Ko ba haka ba? A tambayi makwabtan shi da sauransu gabaki ɗaya. Don tarbiyyar nan gabaki ɗaya na wurin koyon sana'a ne. Don in tarbiyyar yana lalace wurin koyon sana'a. In kaga tarbiyyar ya lalace, dama can ba ka haɗa da mutumin kirki ba. In za ka kai mu ce koyi sana'a ɗanka, karka manta fa, tarbiyyar da ka ɗora shi a kai shi zai tashi, ka tabbata wanda za ka yi shi koyi sana'a ya kasance shi mutum ne nagari, mutumin kirki ne, mai tarbiyya, wanda kuma shi karan kanshi zai ɗauki ɗan da yake koya sana'a tamka, ɗan shi da ya haifa ka zai koya mai tarbiyya.
Ya shirya ɗan zaji.
Kamar wanda ake kaiwa su koyi sana'a. Da ko wani yaron gidanmu da aka kai yana koyon sana'a a gurin wani bakanike. Shi haushin da yake yi. Sai ya ce mama ni yanda yake aika na siyo sigari wallahi ba na so. Kaga wannan mummunan abu ne. Sannan kuma ko shi bai aike su ba, wasu makwabtan da suke tare da su suna aikan su. Kaga wannan kuma ba ɗabi'a ce mai kyau ba, kuma idan ka je kai magana sai a ce wai kayi wa yaron ka magana, bai kamata a ce ka yi haka ba.
In za ka yi ka tura yaran ka koyi sana'a, ka duba kamfanin da ya kamata, kuma kamfanin da ya jagoranci, ka biya kuɗi a koyar da sana'a, sai da burin ka ya iya sana'a nan saboda gaba.
Wato abin da abin da
dada ne zai bar wani ya lalata tarbiyyar ɗan da yake koyar aiki.
Yawa dada, abin da ake magana ita taba sigari tana cutar da lafiya ne, amma Allah ya sa ba ta kawo maye, sai dai tana cutar da lafiyar
mutane. Mara kyau ne.
Amma mutane da yawa akwai inda aka ware a wajaje inda ake shan taba sigari. In a filin jirgi ne, in a wasu ma'aikatu ne, akwai inda in mai shan taba yana za a yi ware, da can don ba za a iya hana. Ba haramta shan taba a duniya a hukumance ba.
Amma yana cutarwa, ko yana cutarwa mana, yana cutar da
hukumance. Asalin magana shi ne, kafin ka kai yaron ka gurin koyon sana'a, ka duba kamfanin nan, ba na kafin sa da ƙa'idoji ga abin da za ka biya tsawon wata kaza, tsawon shekara kaza zai iya sana'ar nan. Duk wanda lokaci akwai su, da ka zo magana aiki yaron ka a kan sigari, ko wani ba a makamancin wannan. Ba haka muka yi da kowa. Amma duk
kada kofan ka da
kagari, kada wani shi
ba doka,
kagari
duk
ka tsawatar. Amma ka kai yaron ka da Allah da kowa mai sana'a, ko a jikin ka
bari mu akwai abin da okay da me kike son faɗa?
To magana koyon sana'a.
Ikace akwai regulation.
Akwai ya kamata akwai regulation. Da ya kamata a yi masana'antu. Regulation shine ya kamata gwamnati ta sa idanu a wurin kananan masana'antun da muke da su a kasa gabaki daya.
For example, masana'antu kuma ta sa ido akan masana'antu.
Duk da ya kamata mu fita. Duk da ji ba wai gwamnati ba ta sa baki ba. Ji al SD suwaye ne gwamnati ba umma al'umma ne gwamnati ko ba haka ba in gwamnati ba tai ba daidai ba dole za a fita ba
shi yasa kake wannan magana amma nan duk yawancin masana'antan hannu ne duk wani abin da muka sani illan masana'an hannu da alkairin sana'an hannu a baya na fada na ce ba kowanne sana'an gwamnati ne zaka ban ni na zo na karbe shi ba saboda na tabbatar insha Allah idan har Allah ya sa mu dai Allah na sa mun abubuwa da yawa a cikin sana'an hannuna kuma zan yi abubuwa da yawa ina yin abubuwa da yawa a cikin wannan sana'an hannuna ya kamata a ce kawai abin da gwamnati ya kamata kamar yanda na faɗa a baya ta yi kokari tana sa ido wajen ba da tallafin nan yana zuwa wajen waɗanda ya kamata shine kawai magana ba wani abun nan
shi babban matsalan da yasa ita gwamnati karan kanta ba da gaske take yi ba duk wani abu in gwamnati ta yi niyyar za ta yi shi da gaske in ta yanka za ta yi shi da gaske ba abun da za a fidda shi bai isa inda ya kamata a yi
ana sani me kike san cewa
misalin zamani ya riga ya canza yanzu zaka ga masu kudin duniya ma ana cewa ba masana'anta ne da su ko wani abu harka ce misali ta internet din da ake fada yanzu misali a kaman Kano in ka je farm center zaka majority matasa ne wanda ba za su irgu ba duk suna kan harkar wannan internet computer gyaran waya da sauransu to duk sana'o'i ne ya kamata gwamnati ta rinka tallafawa wayannan matasan kuma yanzu ba wai sai ka tashi kai aikin hannu ba in ka tashi wannan wayar data kake samu ta ya kamata mutum ya je koyo sana'ar internet ita ma sana'a ce tafi zaman banza tafi kaje ka zauna kai ta wani tunani mara kyau
dai yanzu ban sana'a ce ma tunda wasu duniya ma yanzu ta koma
ko kike biya da banza ya koma bangaren internet ne
ko mu kan
mu yanzu hannun muna amfani da wannan bangarorin wajen tallata kayayyakin mu sosai ko muna ganin fa'idar sa to dan haka matasa idan ma ba za su yi aikin karfi ba to su je su koyi harkan nan ta internet
saboda akwai abinda na ji yashira na neman fada cewa mata a gida za su iya yin kiwo don ita mata taɓa gwada wani kiwo da ta yi da shi dai lamarin ya kasance ne kin daina ne ko kalin zuki na
gaskiya na daina saboda yadda abinci ni kaji ne lokacin na gwada irin kaji broilers din nan nake dan kiwon shaka na buga ke na sa aka buga min keji babba to yanzu abin da yasa na daina yadda abincin kajin ma karan kanshi sun yi tsada baya taɓuwa wani kwai ai ba masu kwai ba ne ai kajin kala-kala ne akwai masu kwai akwai da ba masu kwai ba ni ban taba ni dai
nama ne wannan
laifi ni ban taba kiwon masu kwai ba gaskiya mata za su yi sana'an nan a cikin gida ba sai mutum ya fita ba amma yanzu gaskiya da abubuwan suka yi tsada abincin kaji ma ya yi tsada ba ya taɓuwa dole ya sa aka rarrage kiwo kuma an kai su kasuwa ma ba sa farashi
wato ba riba dai sosai yin anya
ba kuma riba yanzu kan dai ne akwai riba
amma yanzu kan ba yafira wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gida dai
shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji gwamnati ta rage ni rage umu da baisa
gwamnati ke sayarwa kuma kamfani
ne to a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa ai saboda da masara ake sassarafa su da wani chemical din to ai yanzu komai ma yayi tsada gwamnati ba ta raba taki ba bata yi komai ba ta ina to kaga dole abincin kaji yayi tsada
ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji shine kai asali shawaran da zan bayar kenan abincin kaji da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da ke to shi ba ka bata tallafi
kiwon kaji yanda abubuwan nan suka yi tsada ya kamata a ce akwai abubuwan da
kake magana kaji mutane kuma wajen
abinci ba ne kaji
ya siro wannan kuma wani abu ne daban
a wallahi ba wani abu da ba ai gaskiya ne ai ba wanda da ya san halin da kasar nan talaka suke ciki ba
ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya mamai da hankali kan gwamnati
matasa ku dakata anan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu saki dorawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
America. And so I'm a guy.
A gaida Nasiru, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa ya zaka jami'an hukumar Kwastam sun kama wata kwantena cike da makamai a tashar jiragen ruwa ta Tinkan da ke birnin Lagos. Majiyoyin hukumar da Kwastam na cewa wanda ya shigo da wannan makamai dai ya bayyana su ga hukumar Kwastam a matsayin kayayyaki ne da suka kunshi talabijin. Sai daga bisani bincike da jami'an hukumar suka kuda na kwakwa ya gano cewa sundukan na cikin da makamai. Yanzu haka dai hukumar ta Kwastam na ci gaba da gudanar da bincike kan waɗannan makamai da aka shigo da su a daidai lokacin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar matsalar rashin tsaro a sassan ƙasar, musamman ma dai na arewacin Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Taraba sun kama wasu mutane 11 da ake zargin masu garkuwa da mutane ne, tare da kwato wasu bindigogi kiran AK-47 guda 7. Mutanen da aka kama dai ana zargin su da hannu a garkuwa da mutane da ake yi a jihar ta Taraba, wanda aka kama da hada wani jami'in hukumar Kwastam. Sai kuma jaridar Vanguard. Jaridar Vanguard na cewa yanzu haka dai kimanin mutane fiye da 20 ne a 'yan ta'adda suka kashe a jihar Kaduna. Jaridar Vanguard ta ruwaito kwamishinan cikin gida da kuma tsaro Samuel Arwan na cewa lamarin ya uku ne a karamar hukumar Giwa da ke jihar ta Kaduna, inda 'yan ta'adda suka kai hari a ƙauran Fawa, Marke, da Rahini da Idasu, dukkanin su a karamar hukumar ta Giwa da ke arewacin jihar. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne kadai yake da iko na amincewa da sabon fasalin dokar zabe, ko kuma yake amincewa da shi, inji ministan shari'a Abubakar Malami. Jaridar Leadership ta ruwaito ministan shari'a Abubakar Malami na cewa shugaban ƙasa ne kadai yake da ikon sanya hannu a wannan daftari na dokar zabe da ke neman karawa masu zabe karfin iko a siyasar Najeriya. A ranar Lahadin nan ne dai wa'adin da aka ɗebawa shugaban ƙasa ya rattaba hannu akan dokar ke karewa. Jinkirin sanya hannu a wannan doka dai ya jawo kashe da ce daga bangaren 'yan siyasa da 'yan Najeriya da kuma gwamnonin ƙasar da ba sa goyon baya. Sai kuma jaridar Blueprint, inda jaridar Blueprint ta ruwaito babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya da yan kira ga sabbin sojoji 4,000 da aka yayi a makarantar koyar da kuratan sojoji da ke Zaria, da cewa su kasance masu aiki tukuru tare da gudanar da aikin su kamar da aka koya musu bilhaki da gaskiya da kuma kishin ƙasa. Sanarwa da kakakin rundunar sojan ƙasa Brigadier General Onyema Wachuku ya fitar ya ce babban hafsan ya umarci sabbin sojojin da su dage wajen taimakawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasar bisa aiki da irin horon da suka samu a lokacin da suke makarantar koyar da kuratan sojojin da ke Zaria. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos, Nigeria.
To masu sauraro, sai a mana aikin gafara, ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ba, da kuma labarai a takaice saboda matsalolin na'ura da muka yi ta fuskanta a yau din nan. Na muka kawo ga ƙarshen shirinmu dai na hantsi. Sai kuma can da la'asar, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Jumbe Hamza, wanda ya haɗa ya kuma ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam, a huta lafiya.